gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Safila Hashim Gumel
tare da ni Amina Buhari Auna.
To jama'a, kamar yadda kuka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla, inda a yau 24 ga watan Nuwamba na shekarar 2021 za mu ci gaba da maudu'in makon da ya gabata, inda muka fara magana akan muhimmancin al'adar karanta littafai da rawar da iyaye ke takawa wajen ganin sun yi ma 'ya'yansu wannan tarbiyyar.
Ke sarfilu masu saurare, idan ba ku manta ba, a hutun karshen makon 8-12 ga watan Nuwamba ne wakilin sashen Hausa a Kano ya halarci taron da cibiyar karatu da bincike da cigaban Najeriya ta Jami'ar Bayero Kano ta dauki nauyin gudanarwa. Sannan kuma za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, ba tare da lokaci ba, za mu koma jihar Kano, inda wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Gwari ya tattauna da jami'ar hukumar kula da harkokin ilimi na matakin farko na bai daya, wato UBEC a takaice, da za ta gabatar mana da kanta.
Sunana Grace Samuel, Mrs. from Universal Basic Education Commission. Na taso ne don in zo in kasance a madadin commission namu, domin wannan taron yana da muhimmanci sosai gare mu, yanda za a tada yara tun daga tushi su koyi karatu. To ba abin da yafi haka. Dama mu organization kamar za a iya ce na agaji ne, don mun san cewa lalle kam gwamnatin Najeriya tana da ministries daban-daban, amma the federal government, that is gwamnatin tarayya, ta aza wannan muhimmin organization domin a kara inganci ma sauran ministries.
Ita hukumar UBEC.
Yes, ita hukumar UBEC. So ban ma fargaba domin taimako a iri waɗannan, don an rigaya an ba mu karfi da izini kuma tun 2005 an yi sani nashi into law.
Wai, kamar ita hukumar UBEC ta lura da kalubale na raguwar ɗabi'ar abinda ake kira reading culture a tsakanin ɗalibai da ma al'ummar a matakai daban-daban, musamman 'yan primary da secondary.
To mu kan ba mu da makarantu, sai dai muna taimako ne domin mu tabbatar cewa takardun karatu yara sun samu akan kare. So muke ne kowani yaro ya samu takardar shi da kanshi, ba wai littafi ba, lalle sai sun hada kai akan yara biyu akan daya ba. To mun fara wannan tun shekarun bayan da suka wuce. Allah yana ba mu nasara.
Ma'ana duk littafi, misali na kimiyya ne ko na tarihi, ana so kowanne dalibi a ce ku burin ku ya mallake shi ba tare da a ce an hada mutum biya ɗaya ba kenan?
Haka shine kokarin da muke yi tun lokacin da aka kafa wannan hukuma din har zuwa yau. To kamar shekarun bayan da suka wuce, za a iya ce 2019-2020 da mun samu damuwa din, mun gane cewa ya kamata mu goya baya ma masu tadda yara a tushe din. Shi yasa musamman kudin da ana iya a bayar domin mu inganta takardu zuwa jihohi, mun dauka wancan kudin aka aza ma wannan, don in baka tadda su tun suna kanana ba, in sun yi gaya sun girma iya karatu yakan zama da wahala, amma in an fara musu tun daga tushi za su iya tashi da karfi, za su iya tashi kuma su san cewa karatu abu ne mai daraja, wanda kafin ka zama mutumin kanka, kafin ka iya kira wani abu sai ka iya karatu, sannan za ka iya san kowane iri abubuwa ne ya kamata a hada ya zama kaya ne mai inganci.
Kamar kun gamsu da yadda hukumomi na jihohi ko a matakin tarayya ana ce muku UBEC, a jihohi kuma ana da SUBEB, amma galibi makarantun nan na primary a jihohi ana ganin kamar su SUBEB ba sa takarwar da ta kamata sosai, saboda yawancin makarantun primary za ki tarar babu kayayyakin aiki, wasu ma ba su da library din.
To suna kokarin su sai dai muna da yawa kuma abubuwan da aka inganta domin ilimi bai taka kara ya karya ba. In muna so mu inganta ma ilimi a kasan nan, sai dai in kamar kudin da za a inganta ma kowane iri fannin abu na ilimi ya fi su. Kasafin kudi ya kamata na ilimi ya fi kowanne, amma in na ilimi in ya rage ne a zo a basu, to ba zai yi ba. So ba zan iya ce ba su a yi ba, kawai dai bukatar ne sun fi kudin yawa.
Yaya kuke ganin misali rawar da irin wannan santa suke takawa wajen cimma wancan burin? Misali ana za rawar da kamar tarika irin waɗannan da horo da suke cewa suna barwa a su wannan center for reading and research din nan, ya kuke ganin zai taimaka ko kuma sai an ƙara hubasa?
Kai suna aiki sosai, da ya kamata su samu goyon baya ta kowane irin gwamnati na tarayya da na kuma jihohi, don aikin nan da suke yi ba karamin aiki ba, kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da zai kawo mana canji soyi yanda zamu komar da iliminmu kamar na da ko ko yafi na da.
Wannan social media UBEC ta lura da kamar tana kawo koma baya ga iya karatu ga yaranmu, kuma haka ne me kuke yi akan?
To komai da aka kera yana da amfani, sai dai in ba a yi amfani da shi a yanda ke daidai ba. Da muna gani kamar wannan yana da illa sosai kuma yana da shi, amma lokacin da wannan karubalan COVID-19 ya shigo mana, mun ga cewa social media ya yi taimako. Don waɗansu malamai sun iya su yi koyarwa ta Facebook ma yara, an iya an karantar da yara ta radio, an iya an karantar da yara ta television. So waɗannan duka Facebook duk in an koyar ma yaranmu yanda za su yi amfani da shi, muka kuma haɗa kai muka sa a ɗingaita abubuwa wanda zai zama da amfani ma yara, za su manta kan iri mara kyau ɗin. Amma ba mu zuzzuba abu ilimi a can wanda zai ba su karfin gwiwa ba. Shi yasa in ba su da abin da za su yi a can sai su je suna kallo abubuwan da ba shi ba. Amma in mun yarda muka yi haɗa kai har yara za su je wurin su samu yanda za su iya su yi assignment nasu ko kuwa wani karatu muhimmi, ba za su dinga zuwa wancan din ba. Amma ba za a iya ce komai yana da kyau kuma akwai yanayin da kuma baya taimako.
yanzu kuma sai tattaunawar Mahmud da ma'aikacin kamfanin wallafa littattafai na Habila Group wanda shi ma zai gabatar mana da kansa.
Sunana Lanre Adeshi, the group managing director of Habila Group Lagos.
Me kuke a Habila Group?
Habila Group more than was your company's acquiring Mumparada Bugan Littattafe, okay, publishing. Then yanzu muna aiki ne muna duk abun da libraries, okay, suke nema muna ba daga kujeru zuwa littattafe zuwa shekanta duk wannan muna yi kuma muna sayarwa.
Yawa, kaman an ce ka zauna a Zaria kuma ka kula da wani obji ko kamfanin bugan littattafai na Oxford
University.
Yawa, yanzu batun da ake shi ne batun reading culture din nan yayi karanci, kuma an ce rubuce-rubuce da kamfanoni irin naku suke na littattafan koyar da yara shi ma kaman baya daidai da ɗabi'u da kuma yanayin inda yara suka taso. Ya kake ganin wace rawa za ku taka wurin ganin cewa littattafan da ake rubutawa ake wallafawa na da ake koyarwa da su a makarantun primary musamman ya za a su taimaka wajen farfado da ilimi a Najeriya?
To, abun da nake gane yanzu yaranmu ba su so su karantu yanzu, amma akwai wasu abubuwa hanya wanda ya kamata dukkan mu yi cewa wani zai kawo interest din su
ja
hankalin su dinga amfani da karatu su ji dadin a karatu din kuma su samu abubuwa wanda kaga a hanyar su na garba a gabadin nan za su jin dadin wannan karatu kuma zai yi masu amfani mai kyau. Yanzu kasan littattafe yanzu yara ba su so, abun da ya kamata ana yi shi yanzu jina kaka e-library, ana converting duk wannan takardun zuwa e, because yara yanzu kasan kowani yana kan gansu suna da telephone, suna playing ne ko suna playing the telephone. Duk wannan littattafe kana ganin su an ka buga din na a jawo shi zuwa e-library din, shi ne muka nufi cewa abun da ya kamata za mu yi su kuma su jira din books din.
Wato shi library a mai da shi na library na internet, su waɗannan littattafai a mai da su cikin library na internet?
A cikin library dai, a internet kuma, because internet shi ne engine za a kawo wannan duk littattafin a library din su.
Amma kamar kananan yara da suke makarantun primary a aji ɗaya ko aji biyu, wasu iyayen suna tsoron su dinga ba su telephone saboda kar su taso da wasanni cikin waya, don haka ake buƙatar a yi musu littattafai na koda cartoon din ne da sauransu. Baka ganin watakila me ra'ayinka game da wannan?
Ni ban sai yara bun da inda kagan kaje city duk wannan yara ko suna littattafe da suna primary 1 zuwa 6 dukkan suna da phones, sai dai in the village su ne ba su da yankunan ka hanyar su da ba su da telephone, amma na mu dai a cikin city dukkan su za ga parents din suna ba su wannan telephone. To yara suna wasa da telephone, so abun da ya sana ce wannan duk wannan telephone a mayar da shi e-copy, kagan za su dinga za su karatu wannan books din a cikin telephone a cikin wayoyin shi. Kaduna ya yi, Osun State ya yi, kuma yana zama ne Ekiti State sun yi nasu, kuma of course Lagos State sun yi tuntuni. So ko muna so ne ko ba mu so, ya zama tilas yanzu. So ko wani littattafi aka buga din nan a buga e-copy din sa, kagan mun zama guda biyu opportunity
kaga to kana maganar equity da kuma hard copy amma wasu suna magana kan cewa shi kansa yadda ake tsara littattafan a yanzu masu bugawa offers ba sa buga littattafai da ya dace da ɗabi'un community ko culture ɗinsu haka dan haka wani lokaci wasu yaran ba sa iya fahimtar wasu abubuwan da ke cikin littattafai me za ka ce
yawa dai maganar culture dai gaba da nan Nigeria bamu son culture namu da muke so culture namu ne yanzu kowane state kowane gari muna da culture namu igbo suna da shi nasu yoruba suna shi hausa suna da shi amma yau yau din nan ina ne ka gan yara mu abun da ya lalace gari mu din nan shi ba mu da culture gaba da mun lalace culture ba mu amfani da shi ba mu kuma we don't respect it kagan yaran za su gesa in lokacin dai suna da culture din za su gesa dai with respect amma yanzu ba ruwan su in kagan yaran yayin finka zai ce to sanu shikenan
to ya kace ganin marubuta za su taimaka a farfado da wannan yanayin irin na da
well abun da zai ce shine kagan leaders namu
shugabanni
namu din nan su yadda cewa wannan lalace ya lalace ba ruwa ko ba ya gyara shi kuma daya so kowane state I mean kowane culture adau the original culture kowane adau da wannan original culture din nan if we can do that in zamu yi wannan in mu yadda mu yi wannan shikenan za ga abun Allah abun duk abun ya lalace zai gyara
kawai zai shige gaba ayi wannan abu gwamnati ko hukuma lamar
gwamnati ne musulunta tabe su ne za su abun da aka fara nan kiran
wato gwamnati da offers
gwamnati da offers that is what leading center wannan yake encouraging that is what this conference all about
masu rawo kada a sha'afa har yanzu da tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma sai tattauna Muhammad da Professor Murtala Saba Sagai
ko zai gabatar mana da kansa
Murtala Saba Sagai daga nan Dangote Business School
to bari mu fara da abin da ake yanzu a wannan makarantar taro ake akan magana yadda za a farfado da sha'anin wato karance-karance a tsakanin dalibai musamman littattafai na sha'anin koyo da koyarwa musamman a mataki na ƙasa ku kuma amma ɗaya daga cikin abubuwan da aka bijiro da su shine domin cimma haka dole sai gwamnati sun samar da kuɗaɗe da ya dace a ɓangaren ilimi kusan ko shekara da ake ba da kasafin kuɗi ta mahangarku ya kuke kallon wannan abu musamman kutun da mahangarku zance ne na ayi abu ayi investment kuma a samu riba a saka jari a samu riba prof
to alhamdulillah kamar yadda kace ilimi da kuma harkar karance-karance ko ma wani iri ne abu ne wanda babu wata al'umma da za ta wato ci gaba ba tare da cewa ta ba da muhimmanci wajen wannan bangare ba kuma kowa ya sani cewa shekaru 20 baya da suka wuce ana ta gunagunin cewa gwamnatoci ba sa sa irin kudaden da ya kamata a ce sun sa a bangaren ilimi har ya kai lokacin da ya kasance cewa yanzu yawan mutanen ya kai yadda ma kusan ko gwamnatin tana son ta sa kudaden da take so din to an ce in dambu yayi yawa baya jin mai amma duk da haka dai dole ne ya kasance cewa gwamnatoci na kananan hukumomi da jahohi da kuma ita gwamnatin tarayya ta ƙara irin kasan da ya kamata ta bayar a bangaren ilimi amma duk da haka shi ilimi shi kansa wato ai zuba jari ne domin ba jarin da yafi wato muhimmanci a duniya irin jarin da yake cikin kwakwalwar dan adam to saboda haka ko kana da jari na aljihu idan baka da jari na kwakwalwa to wannan aljihun wataran zaka waye gari babu komai a cikin sa saboda kwakwalwa ita take samar da abin da yake shiga cikin aljihu saboda haka wannan magana da kai magana ce akan hanya kuma yanzu ya kai lokacin da dole da su kansu saboda haka su kansu kamfanoni na yan kasuwa dole shi sa kaga yanzu ake kokarin akwai wadansu wato hukumomi ma da aka sa domin tattara harajin da irin kamfanoni suke bayarwa saboda inganta ilimi da sauransu kusan yanzu a cikin jami'o'i kafin kai gwamnati ta yi gini daya to wannan kudade da kamfanoni suke bayarwa zaka ga gini goma da suka gina to kawo kuwa wannan ya taimaka sosai amma duk da haka dole sai an hada karfi da karfi wajen samar da kudaden da ake bukata domin inganta ilimi a wannan kasa
ana magana da ilimi kace shine babban jari kuma abu ne sananne hakan din ne to amma ya kake kallon ta wannan bangaren ilimi na wannan bangaren ya kamata a ce gwamnatoci na fi saka jari akan sa misali
to alhamdulillah shi da ilimi na farko dai shine ka samar da mutane ilimin da zai kasance cewa sun san abin da suke yi ya danganta ga irin fahimtar da Allah ya ba mutum misali akwai wanda zaka gani cewa dai da ka sa shi a aji ka dage sai ya koyi karatun boko sai ya yi lissafi sai ya iya turanci to zai yi maka daidai iya gwargwadon abin da kai kake so amma ba shi abin da yake so ba saboda shi yafi son ka kai shi makaranta wanda zaka koya masa abin da zai yi da hannunsa akwai kuma wani wanda yafi son ka koya masa wasu abubuwa waɗanda suke kamar na fikira ta mutum misali akwai waɗanda suke bangaren waƙe-waƙe rubuce-rubuce da sauransu saboda haka shi ilimi ba a takaita shi a ce a'a ga ilimin da gwamnati za ta bada muhimmanci akai ya danganta sai gwamnati ta kalli al'ummata ta ga wani irin wato fasaha mutane suke so akwai wata ƙasa da na sani a manta ba aiki da 'yan ƙasar a nan Middle East shine gabas ta tsakiya waɗanda su tun daga wato primary suke tantance yara akwai yaran da suke sa su ɓangaren boko a yi ta karatu har digiri da digirgir akwai waɗanda kuma sun tabbatar da cewa ba za su ba su da nasibi a wannan bangaren saboda haka su kuma sai a sa shi wasu hanyoyi na sana'o'i ko na hannu ko irin na abubuwa wanda mutum zai yi a hannu ta bangaren kwallon bangaren wasanni bangaren kere-kere da sauransu to shi yasa zaka ga a wannan kasar kusan kowa idan ya tashi ya kai shekara 18 to ya san me zai a rayuwarsa to saboda haka yana da kyau ya kasance cewa gwamnatoci an tsaya da makarantu kamar irin wannan conference din da ake yi da kuma 'yan kasuwa domin a zauna a yi wata tattaunawa wato ta musamman akan yadda za a samu ilimi daga halin da yake ciki yanzu
kai magana 'yan kasuwa daga cikin mahalarta taron nan akwai masu wallafa littattafai musamman littattafan da suka shafi sha'anin koyarwa a mataki ga yara kanana a matakin primary da yawa an koka cewa ba sa yin rubuce-rubuce littattafai da suka dace da al'adun yankuna daban-daban misali ta yadda yaran za su fahimci wato za su yi saurin fahimtar abin da ake gaya musu da haka ana ganin akwai buƙatar su saka jari sosai a wannan fannin su kan suna buƙatar wato alƙibla mai daidaita alƙibla su me ra'ayinka game da wannan
to da farko dai wannan shine idan mutum yana bangaren kudancin Najeriya idan zai rubuta littafi kusan ba za ka zarge shi ba idan ya bada misalai da waɗansu hanyoyi waɗanda ya dace da irin al'adarsa ta wannan wajen so ni abin shawara ta anan shine wasu bangarorin da suke cikin ƙasar su ma kamata a wato karfafa gwiwar marubuta na wannan bangaren domin su ma su ringa rubutu wanda ya dace da irin al'ada da fahimtar jama'a ta wannan waje ba ka a ce a lalle sai an dogara sai wani bangare ya dogara ga wani bangare ba duk da dai cewa ilimi ne ko ina yana da amfani to amma dole sai ya kasance cewa ko ina ya kasance kamar yadda muke karanta littattafai na mutane wanda suke kudu to ya kasance mu ma akwai littattafai waɗanda suke anan wanda su ma 'yan kudin suke amfani da shi na farko dai zai ƙara mana ilimin sanin yanayin al'umman mu yadda take da kuma sanin yadda al'umman wasu wajejen ma suke so wannan ni abin da nake gani kenan ya kamata a karsashi da kuma kwarin gwiwa na mutanen mu nan sai an ƙara shi domin a tabbatar da cewa an samu irin tafan da suka dace da mu
zafa kuna nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-5655. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. Masu saurare mun katse muku waka saboda ga kira nan ya shigo da ba muke magana
Ibrahim ne wanke hula a garin Mai Godiya a Kimba.
To Malam Ibrahim daga wani jaha?
Jihar Niger.
Jihar Niger, barka da shigowa zauren namu. Menene gudunmuwanka a yau?
To gudunmuwa ta guda ɗaya ce, duk wata tarbiya da za a yi za a ce za a karanta su, abin da yake zama wajibi ga dukkan al'ummar duniya gaba ɗaya. A koma karantarwa ta ce yan halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita ce kawai mafi dacewa kuma ita ce mafi ala a rayuwarmu gaba ɗayanmu. Za a yi da zan bari kenan.
To mun gode Malam Ibrahim da wannan gudunmuwan naka. Yanzu kuma sai kira sai jihar Kaduna. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam.
Suna ta Alhaji Musa Garo ne, rediyo da rikodar kasuwar kawo Kanunan Najeriya.
To Alhaji Musa, ko za ka ɗan rage akwatin rediyonka? Eh, yanzu muna jinka. Malam Musa, barka da shigowa zuwan namu. Menene gudunmuwanka a yau?
To gudunmuwa ta a nan gurin ita ce ya kamata a ce al'umma ta karyawa san abin da ya kamata a kansu. Domin sabiyar nan da ke ganin tafka wani a wani nau'i ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tura mana. Har kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'i kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tun da wannan sunan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a ranar gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye mu irin nauyin da Allah ya dora mana, irin kiwon da Allah ya dora mana, shin mun sauke ko mu sauke ba? Kun san abubuwan da zake gani, wallahi ana abubuwan da ma gaba ɗaya bai dace ba. Da ga yarinya ta yi kwalliya, ta yi wanka, ta tata, ta fita, ka ga kuya yake ba su yi mata komai ba, ba su yi mata komai ba, ba su yi mata shawarar ko kuma su hana ta irin wannan abubuwan ba. Wannan ba karamin abu ne ba ne. Ya kamata a ce iyaye ya mu kula akan irin wannan al'amari, in mun kula Allah ya taimake mu.
Kaman dai layin Malam Musa ya goce. To masu saurare, kada ku manta lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-5655. Kiran ƙarshe na ya shigo daga wani jiha?
Daga Bauchi.
To, da ba muke magana?
Na'am, kuna magana da Abdulkadir Ibrahim da Huwa.
To, Malam Abdulkadir, muna sauraron
ka. Na'am, to, hakikanin gaskiya wannan shiri da wannan hukuma ta bullo da shi abu ne mai amfani. Ganin cewar idan aka duba hakika an riga da an bar al'ada a baya.
Malam Abdulkadir, kana tare da mu?
Na'am, ina tare da ku. Wannan dalili ya sa a makarantu yanzu, kamar yadda wannan na kamfanin buga littattafai ya yi magana, dole sai an dawo da tsarin buga littattafan da ya dace da asalin
al'adu na al'umma. Sai kai mana afuwa, ga masu ba mu umarni suna ɗaga mana hannu, amma insha Allahu mako mai zuwa za mu kammala wannan maudu'in, sai ka ƙara kiran mu. To masu saurare, da wayan Malam Abdulkadir muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku a yau, yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokin aiki na Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa, da Julie Lathis Gresham da ta bamu umarni, da injiniya mu na yau Mr. Chan, ni ce Amina Bahari, auna daga nan birnin Washington DC, nake cewa ku kasance da mu mako mai zuwa domin kammala maudu'in, kuma nake sallama da ku. A kasance lafiya.